sur Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. God bless. Peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis 9 ga watan Yuli shekara 2020. Sarfil Hashin Gumal Litar da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da batun shugabancin hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC. Haka kuma za ku ji cewa al'ummomin jihar Borno na nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa kan jama'a da jami'an tsaro. Muna dauke da rahoto na musamman game da al'ummomin yankunan da suke hannun Boko Haram a baya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Kotun kolin Amurka a yau Alhamis ta yanke cewa da yiwuwar cewa masu gabatar da kara a New York su samu bayanan kudin Trump, amma wata shari'ar kuma ta ce masu tattara bayanan kudaden Trump za su iya adana kin bayyana wa masu binciken majalisa har sai kananan kotu sun yanke hukunci akan lamarin. Wannan hukuncin a wani bangare na iya zama shan kaya ga Trump, wanda ya kwashi shekaru yana kokarin kin bayyana wa mahukunta bayanansa na kuɗi gudun kada jama'a su samu na faɗi. A duk hukuncen biyu sakamakon zaɓe ya kasance 7-2, inda babban mai shari'a John Roberts da wasu biyu da Trump ya zaɓa a kotun, mai shari'a Neil Gorsuch da Brett Kavanaugh suka kasance cikin mafi rinjaye. Shekaru 200 da suka shige, wani babban lauya a Amurka ya samar da dokar da ke nuna cewa babu wani dan kasa ko da shugaban kasa ne da yafi karfin bayyana gaban kuliya idan aka aika masa sammaci. Alkali Robert ya rubuta a shari'ar farko da ta kasance tsakanin Trump da Vance. A yau mun sake tabbatar da wannan doka. Kana, muna jaddada cewa shugaban kasa bai fi karfi ya bayyana a gaban mahukunta ba idan doka ta bukace shi da yin haka, domin amsa tambayoyi ko bayanai da suka dangance shi. Kasar Australia ta janye yarjejeniyar hukunta masu laifi a inda aka kama su da Hong Kong, biyo bayan sabon dokar tsaro da China ta kakabawa kasar da yake sanar da matakin. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi cewa Canberra za ta ƙara tsawon visa wucin gadi ga 'yan Hong Kong 10,000 da a yanzu haka suke karatu da aiki a Australia har na wasu shekaru 5 nan gaba, kuma za ta ba su izinin zama na dindindin. Morrison ya kuma ce gwamnati za ta ƙara himma wajen bawa 'yan ƙasar su koma Australia da kasuwancinsu dalilin wannan sabuwar dokar tsaron. A ƙarƙashin dokar a Hong Kong, duk 'yan ta'adda, 'yan aware da masu zagon ƙasa da masu haɗa kai da ƙasashen waje duk za a hukunta su a kuma kulle su. Sabuwar dokar ta biyo bayan manya-manyan tashe-tashen hankula da rajin demokuraɗiyya da ya mamaye cibiyar tattalin arziki a rabin shekarar bara. Gwamnatocin kasashen yamma da na 'yan rajin kare 'yancin ɗan adam sun ce wannan dokar ta kawo ƙarshen ikirarin ƙasa ɗaya tsari biyu wanda a ƙarƙashin shi aka yi wa Hong Kong alƙawarin cin gashin kai tunda aka miƙa ragamar mulkinta ga Burtaniya zuwa China a shekarar 1997. Annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan 12 bisa ga alƙaluman wani shirin jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigi game da cutar ta yanar gizo. Amurka ce take kan gaba a duniya da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 mutum miliyan 354,695, wato kashi 3% na yawan waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya, wanda ya haɗa da sabbin kamuwa sama da 60,000 a jiya Laraba, wanda shine adadin mafi yawa na masu kamuwa da cutar a wuni guda tun somawar annobar. Akalla jihohi 5 da suka hada da California, Texas, Tennessee, West Virginia da Utah sun bayyana sabbin alkaluman masu kamuwar cutar jiya Laraba, yayin da wasu jihohin da dama suka bayyana adadin sabbin kamuwa da cutar mai yawa cikin kwanaki 7. Jami'an lafiya a Arizona, California, Florida da Texas sun yi gargadi cewa sashen gobe da nisa a asibitoci a fadin jihohin sun cika ko kuma sun kusan cika. A wani bangaren kuma, mazauna birnin Australia na biyu a girma wato Melbourne sun shiga kullun mako 6 da ya fara tun tsakar daren jiya Laraba a dalilin hauhawar sabbin kamuwa da cutar COVID-19 an baiwa mazauna birnin umarnin zama a gida in banda masu zuwa makaranta aiki asibiti ko kuma masu zuwa cefanen kayan abinci tuni jami'ai suka sanya dokar zama a gida a unguwanni akalla 30 kana an sanya takunkumin kulli a wasu gidajen haya 9 inda sama da mutane 3000 ke zaune wanda aka gano mutum 23 dauke da cutar COVID-19 tsakanin gidaje 12 An kama tsohon gwamnan jihar Chihuahua da ke arewacin Mexico Cesar Duarte wanda ake nema tun sama da shekaru 2 da suka gabata dangane da zargin laifin cin hanci da rashawa a Amurka. Ofishin mai gabatar da karar jihar Mexico ne ya bayyana cewa jami'an 'yan sandan Amurka ne suka kama Duarte a Miami jiya Laraba kana fara shirin gurfanar da shi. Ana zargin Duarte wanda ya shugabanci jihar arewaci da ke kan iyaka daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2016 da laifin barna tadda akalla dalar Amurka miliyan 52 na dukiyar al'umma ana sa ran za a gurbanar da tsohon gwamnan a wani babban kotun kasa da ke Miami ranar Asabar akan zargin da ake masa a Mexico Duarte na daga cikin dozinan tsafin jami'an Mexico da aka kama bisa zargin cin hanci da rashawa kana shine na farko da ya shiga hannu tun lokacin da shugaba Andres Martinez Lopez Obrador ya dale kan mulki a shekarar 2018 bayan yin alƙawarin yaƙi da cin hanci da rashawa a lokacin gangamin neman zaɓe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rigimar gudanar da aikin shugabancin riko a hukumar EFCC tun fara binciken tsohon shugaban Ibrahim Magu ta kauri a hedikwatar hukumar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ga dukkan alamu ana zaman dardar da kace nace a hedikwatar hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC inda ake binciken mukaddashin shugabanta wato Ibrahim Mustafa Magu wanda yau ya share kwanaki na hudu kenan a hannun jami'an tsaro suna masa tambayoyi akan badakalar da ake zargin an tabka a lokacin da yana gudanar da iko a wannan hukumar wannan rigingimun da ake yi a hedikwatar sun shafi wanda zai mai gurbin Magu ko da na wucin gadi ne wato riko ganin cewa an sati kusan daya kenan babu tartibin shugaba da ke kula da al'amuran yau da kullun na hukumar bisa ga umurni ko sanarwa ta gwamnatin tarayyar Najeriya wadda ke rike da Ibrahim Magu a yanzu ana yi masa tambayoyi binciken da ne yana cewa rashin fitar da wani bayani ko nada wani wanda zai riko ko nada wani wanda za a je majalisa domin a tantance shi idan ma an kori Ibrahim Mustafa Magu shine tartibin matsala wadda ta kawo rigingimu da ake zargin cewa wanda ke shugaban ko daraktan gudanarwa na wannan hukumar wato mataimakin komishinan 'yan sanda Umar Abba da sakataren wannan hukumar Ola Olukoyede su biyu ne ake cewar wai akan samu kace nace tsakanin su dangane da gudanar da aiki akan haka na tuntubi Madan Nasiru Zahiruddin daya daga cikin ma'aikata na gwamnatin tarayyar Najeriya a wannan lokacin da aka kafa hukumar ta EFCC domin in ji abinda doka ta ce dangane da riko ko kuma nadi na dindindin
ita dai dokar da ta kafa ita hukumar EFCC sashe na biyu karaman sashe na daya a cikin baka sai mai la'akari da wannan wanda za a iya nadawa shine wanda yake da ko ya yi aikin hukuma ta 'yan sanda ko soja ko kuma hukumar tsaro to duk wanda yake da makami da bai gaza mataimakin kwamishinan 'yan sanda ba a harkar 'yan sanda kenan a kuma sauran ma'aikatan su ma bai gaza wannan makamin ba to shi za a nada saboda haka idan aka sami tafiyar shugaba na EFCC wanda ake daukowa ya gaje shi shine wanda yake da irin wannan ko da bai kai makamin assistant commissioner of police ba ya zama dai wato yana da alaka da aikin dan sanda ko soja ko kuma aikin tsaro na farin kaya ko na NIA ko wani dai daga cikin irin to sune za a iya nadawa ko kuma za su iya rikewa kafin a nada wanda zai karbi wannan makami a yanzu yanda ake ciki akwai takaddama alal misali akwai shi wanda yake sakatare na wannan wannan hukumar na yanzu wanda lawyer ne kuma kawo shi aka yi ya zama secretary. Akwai kuma shi director na operation wanda shi dan sanda ne kuma saboda haka shi ne kuma a cikin ma'aikata ya fi kowanne girma a makami, saboda haka shi ya kamata a ce ya rike wannan hukuma a yanzu, bai kamata a ce akwai wani jibi ba.
A waje daya nayi kokarin samun Dele Oyewole ta wayar tarho da kuma zuwa ofishinsa amma ban samu nasara ba. Galibi dai mafi yawan jami'an da ke aiki a wannan hukumar ko dai suna amsa tambayoyi ko kuma gorin gayyata ko ma ba a samu su domin su bada bahasi. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gai da Umar Faruk Musa, al'ummomin jihar Borno sun fara nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa kan jama'a da jami'an tsaro da ya sanadiyar asarar rayuka. Haruna Dauda Biyu ya haɗo mana da wannan rahoton.
Al'umman jihar Borno na nuna damuwarsu game da ci gaba da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a da ma jami'an tsaron da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama har da ma wasu jami'an tsaro. A cikin mako guda dai an samu hare-haren da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai kan wasu ƙauyuka guda 7 da suka hada da Muna da Kwandiga da Gubiyo da Hanyar Dambuwa da Minok da Kofa da kuma Guzamala. Mafi yawan waɗannan hare-hare dai jami'an sojan Najeriya na bayyana cewa sun barar da harin, sai dai wasu rahotanni na nuni cewa akwai wasu hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram suka kashe jami'an soja da dama, cikin hadda wani hari na kuntar bauna da aka kaiwa jami'an sojan akan hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa, da kuma aka ce an kashe sojoji 23. Sai dai sun madda jami'an soja na Taftar ta bayyana cewa jami'an sojan ta guda 2 ne kawai suka rasa, sannan kuma sun hallaka 'yan kungiyar Boko Haram guda 17. Wannan matsala dai ya sa wasu al'umman jihar Borno su ma bayyana damuwarsu game da irin wannan matsala.
Sunana Hussein Yusuf, abu kaman gashi nan yau har wajen shekara 10 so gaskiya abun ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi tsaya sosai, kuma sojojin nan su za su yi abun da gaske. An kuma su wa'annan wanda suke aikin gaskiya ba za su yi bagwara a canja su a ba su abun da ya kamata a tsaya aikin nan, to za a ce an kai Boko Haram kaza, kuma ba hakan ba ne, za ga Boko Haram sun attack din gashi kwanan nan ma kana ga a kashe wannan babban soja, a kashe wannan, a kashe kananan, ba iyaka ba, faɗa ne kawai. Amma mu muna gani yayin kuma muna ji
tunda aka fara ishu na Boko Haram muna Maiduguri, to Boko Haram su kullun a shirye suke, kullumin su a shirye suke da kamananta da kuma haka ne. Duk wanda aka ce kuna yaki da shi kullun shi zai je neme ka, to dole akwai matsala. Idan aka dan samu, idan suka kawa jami'an tsaro attack dan lokaci kadan, in suka koma ke jami'an tsaron mu kuma ba su da kokarin da za su shiga jeji su nemi wannan mutanen, sai kuma wani abu ya ƙara faruwa kafin na attack ku, sai bidaka dole Boko Haram su dinga cin galaba a kansu, sai jami'an tsaron sun daina son kai a ciki.
Sai dai jami'an sojan Najeriya na nuni da cewa an so ma samun nasara game da wannan yaki da ake da 'yan kungiyar Boko Haram din, kamar yadda komandan rundunar sojan Najeriya shi ya ta 7 Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ya bayyana wa manema labarai a bikin ranar nawa da jami'an sojan Najeriya.
Alhamdulillah, ba mu kai inda muke so mu kai ba dai tukuna, amma muna hanya. An ce akwai sauran runa a gaba, ko amma da shekaru 5 da suka wuce in ka zo Maiduguri, cikin Maiduguri ma kana tafiya zaka ga road block, ka ga sojoji ko ina, a ce ba za a bi nan ba domin kila bomb ya tashi, mutane ne suke zuwa kasuwa, kuma da zaka iya zuwa ma Konduga ne, ba zaka iya zuwa ba, amma yanzu muna zuwa mu wuce Konduga, ba ma Banki Junction, Bulka, Goza har abin nan Madagali, motoci na tafiya. Al'umma dai su ci gaba da ba mu goyon baya, insha Allah za mu kai inda muke so mu kai.
Yanzu dai abin jira a gani shine radda wannan hare-hare da aka kwashi shekaru 11 ana fama da shi zai kawo ƙarshe a wannan shiya. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda Biyu, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka.
Walle walle wana ta dauke kama kariya ni ogana bugo ba mu ne ba ye ye walle walle wana ta dauke kama
ya
yanzu kuma sai rahoton musamman game da halin da ake ciki a arewacin Najeriya kan rashin tsaro. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Yanzu haka ma dai duk da cewa hankula sun kwanta a wasu yankunan da a baya ke hannun mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da alamun da sauran rana aka ba, domin har yanzu mayakan na da tasiri a wasu yankunan inda masu kai harin sarika nauke. Yan bindiga masu tsakiyar bayan ba ma wanda ba su taba ba a tsawon kusan shekaru goma da ake fafatawa da su, inda ko sukan kai hare-haren su a wuraren ibada, kasuwanni da ma sauran wuraren hada-hadar jama'a. Rabaran Joel Billy da ke zama shugaban cocin ikkilisiya ta 'yan uwa a Najeriya, wato EYN, ya ce a bisa alƙaluman da suke da su, kawo yanzu sun rasa fiye da mutum 8,000 baya ga wuraren ibada da aka kona. Kana kuma akwai waɗanda ma har yanzu ke gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya.
Ana zama dardar wayannan garuruwan da mu ambata dukka wannan shekaru, suna kwana jeji, suna kwana dutse, suna kwana a koguna. In gari ya waye su dan shiga gari, yamma yana yi karfi, misali karfi 4 kowa zai gudo jeji. So abin da turi ta kai jikin bango, alama da muna gani kamar gwamnati tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wayannan wurare, musamman mu North East.
Ita kuwa malama Sera ta ce ma ha duniya ta nade ba za ta komance da abin da 'yan Boko Haram suka yi musu ba.
Da farko dai suna na Sera Yohana. Ibrahim Abdulaziz, batun maganan Boko Haram din nan gaskiya sun yi barna sosai. Ni da nake maka magana yanzu haka, kanin mahaifina sun yanka shi yankan rago, hatta 'ya'yana da suka tashi guduwa suna gudu, bullet yana wuce wata kansu piu. Sai aka kira ni, baban su ya kira ni, yake gaya min akan cewa to suna sufa suna daji don lokacin ina hanya zan je Jalin Gorasuwa. Nace me yake faruwa kuna daji? Yace to Boko Haram. In tura mai kati, na tura kati, ina kokarin confirming in tabbatar ko katin ya shiga don in samu in yar. In ya dauki waya sai dai yace muna daji, yana magana dai a hankali don saboda kar su gama hasken waya, ballantana su ji mutum yana magana. Ko da ba su ji muryansa ba, suka ji hasken waya, za su zo su hallaka su. Sun yi barna sosai, barna kan sun yi fiye da nakin karawa. Sun kone churches banda barnan dukiyoyin mutane da suka yi. A gaskiya Ibrahim Abdulaziz, wannan abun ba abun da mutum zai manta da shi da wuri bane.
To sai dai kuma duk da irin harin sarika nokin da suka kaiwa a yanzu, da alamun hankula sun fara kwanta a wasu wuraren. Madagali da ke kusa da dajin Sambisa na kwacin kananan hukumomin da a baya ma suka fara cikin daular 'yan Boko Haram. To wai kuma wani hali suke ciki a yanzu da ake samun irin wannan harin sarika noke? Honorable Aiden Sakumpalam shi ne ko shugaban karamar hukumar ta Madagali, ya ko bayyana min halin da suke ciki.
Kamar yadda na faɗa maka kan da sarki, sai dai wanda ba za a rasa ba irin sunan irin sati ɗaya biyu zuwa uku haka nan su dawo irin su zo su nema abin da za su ci, yakan iya faruwa su shiga. Amma dai alhamdulillahi an ɗan kwan biyu wanda ba su shiga sun ce dangadan cewa su ja daga da jami'an tsaro yadda ake tsammani nan ba.
Baya ga rayuka haka ne kuma mayakan na Boko Haram sun ma lalata gadoji da dama. To wai ko me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da damina ke kankama? Hailayo dai ga Rabaran Joli Bili.
Gadoji nan hudu har yanzu a kare suke, kogunan kuma sun bi sun fadada. Ba mu gani amfani North East Development Commission ba. Muna jin suna, muna gansu a television, muna ji bajin da ana basu da sauransu, ba mu gan kome ba. Da a ce ma ko sun gina Kolibeti, da a ce ma ko sun gina buka ma wata tsoho da mun sani, da mun ce suna kan aiki. So a ganin mu North East Development Commission har yau bam ji su ba. Muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwan su a wuri mu, domin a gina gidajen mutane, a gina churches, a gina masallatai, a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyin su ba su da jari a wannan lokaci.
Gwamnatocin jihohi dai a kullum kamar tutar cewa suna nasu kokari tare ko da farfaro da gadojin da aka lalata. Honorable Abdullahi Adamu Farambe da ke ma zama kwamishinan harkokin raya karkara na jihar Adamawa ya kobe na mai irin kokarin da suke yi a yanzu.
To Abdulaziz, kamar yadda kowa ya sani ne, wannan bangare na jihar Adamawa, wato Adamawa ta arewa da wani bangare ma na Adamawa ta tsakiya, abin da ya shafi karamar hukumar Hong da Gombe har Song local government sun yi fama da ainihin matsala na Boko Haram, amma ya fi shafan bangaren Adamawa ta arewa. To abin da ke faruwa shine gadojin guda biyu ne, kuma duka mallakar gwamnatin tarayya ne, amma mai girma gwamna iya kokarin sa ya matsa ƴan kwangilan nan, kuma sun koma, yanzu da nake maka magana sun koma sun ci gaba da kokarin aikin su, duk da suke da aikin baya tafiya yanda mu muke so, amma suna nan suna kokarin ci gaba da ayyukan su.
Manazarta kamma danganta matsalar tsaron da yanzu ke karanta azara da shakulatin bangaren da suke zargi shugaba Buhari ke yi game da dadewar shugabannin komin tsaron kasar, musamman ma hafsoshin sojin kasar. Malam Musa Jeka, wani mai fashin baki kuma jigo a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya, ya kobai ne da masu kallon tabarbarewar tsaro a yanzu da kuma abin da ya kamata a yi.
To mu nan muna kallon wannan wani abu ne wanda ya shafi shi kansa shugaban kasa, saboda al'umma sun sha nuna sheshi cewa waɗannan mutane ana musu kallon cewa sun ma wuce lokacin aikin su, bayan ma sun wuce kuma har ma sun samu ma ƙarin lokaci na kusan shekara 5 suna je wannan aiki na soja. So ana kallon dabarun su da hikimomin su ya riga ya tare, ba amfani da na'urori ne na zamani wanda ake gano abinda inda ake kallon cewa masu laifi suke domin a kai musu farmaki. Amma in ka tsaya ka kalli muna mu jama'an tsaron, kusan ma sun ne da wannan yanayin abin da yake faruwa na abin da ya shafi tsaro din nan, nan ne ma kuma ma wurin samun kudaden su. To kaga anan dole ne zaka kalli abu biyu. Na farko zaka kalli shin suna amfana ne da wannan yakin da suke yi, suna samun kuɗi da jinanan mutane, da kuma shin kuma yadda cewa yakin nan ya ƙari da da 'yan ta'adda ne, ko kuma ɗanbu ne, ko masu garkuwa da mutane ne, ko masu fyaɗe ne, duka dai in ka tsaya ka kalli abubuwan suna da ya shafi tsaro. Amma har yanzu an kasa magance shi, saboda ana kallon cewa waɗannan mutane yanzu ba wai ta aikin ba ne, aikin ba shi ya dame su ba a yanzu, saboda sun kai shekarun da ya kamata a ce kuma sun koma sun huta. To a nan majalisa ta yi magana a kan maganan cewa a sanja waɗannan mutane, amma wani amsa ne shugaban ƙasa ya bada yana nuna cewa idan ana yaƙi ba a sanja komandan sojoji. Mu kuma muna kallon, to idan aka kashe shi za a daina wannan yaƙin? Ba za a daina ba. Saboda haka mu a nan muna kallon cewa idan har ita kanta majalisa ta ɓara, ta nuna damuwanta a kan rashin samun tsaro da 'yan Najeriya suke fama da shi, kuma abin nan na wannan abu yaƙi cinyewa ana kallon shi kamar wasa, ya yaɗu duka arewaci, musamman arewacin Najeriya ya yaɗu babu inda ake zaune lafiya, ko ina da kishi ne, kuma duk abin ya shafi abin da ya shafi jama'an tsaro. To abin da ya kamata su muna kira ga su 'yan majalisa, sai su gayyaci shi kanshi shugaban kasa ya zo yi masu bayani na manufan shi da ya aje waɗannan manyan jami'an sojojin da na sama da na ƙasa, domin su yi mashi bayani akan abubuwan da yake faruwa, su yi ƙasa mutanen ƙasa bayani domin jama'a su gamsu. Saboda kaga yanayin abin da ake ciki yanzu ba daidai bane a ce ana ta faman halaka mutane, ana sace mutane, ana karɓan dukiyoyi a hannunsu kuɗin banza, amma har yanzu shugaban ƙasa bai ɗauki wani mataki wanda za a ce gashi na a zo a gani ba, sai dai kullum in sun nemi kuɗi zai ba su. To majalisa ita ya rage a wurinta.
Koma da menene dai, fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan taɓarɓarewar tsaron, ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Assalamu alaikum da saurare, a shirin takaitattun labarin wasanni na yau za ku ji cewa ɗan wasan gaba a club ɗin Super Eagles mai suna Paul Onuachu da ke buga kwallo na kwararru a kasar Belgium ya kamu da cutar corona. Kamar yadda rahoto ya nuna, an tabbatar da cutar COVID-19 din ne a jikinsa, a bayan da aka gudanar da gwaji a kan dukkan abokan taka leda na club din da yake mata wasa, wanda sakamako ya nuna cewa shi kadai ne yake dauke da cutar COVID-19. A halin da ake ciki kuma, gasar kwallon kafa na league na mata, wanda Aisha Folade yake jagoranta, tare da haɗin kan masu club din na kungiyar kwallon kafa na mata a Najeriya. Sun amince soke gasar kwallon kafa na shekara 2019 zuwa 2020 a yunkurin kare lafiyar 'yan wasa da shugabanninsu, kamar yadda tsarin kaucewa daga kamuwar cutar corona shimfiɗa. Za a dawo da wasan league din ne na mata da zaran ministan wasanni ya sami amincewar ƙa'idojin hukumar yaƙi da cutar corona na shugaban ƙasa. Ana tunasar da masu kulob-kulob din kwallon kafa na mata kan muhimmancin sabunta rajistan kulob din nasu. Daga ƙarshe za mu duba halin tsaka mai wuya da ƙasashen Afirka ke ciki kan batun shirin gasar ƙalubale na nahiyar, wanda aka mai da shi zuwa shekara ta 2022, wanda ya zo daidai da shekarar da za a buga gasar kwallon kafa ta duniya. A dangane da hakan ne, tsohon sakataren hukumar kwallon kafa na Najeriya Sani Ahmed Toro ya yi mana tsokaci a kai. Sani Ahmed Toro, tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kotun kolin Amurka a yau Alhamis ta yanke cewa da yiwuwar cewa masu gabatar da ƙara a New York su samu bayanan kuɗin Trump, amma wata shari'ar kuma ta ce masu tattara bayanan kudaden Trump za su iya adana kin bayyana wa masu binciken majalisa har sai kananan kotu sun yanke hukunci akan lamarin. Wannan hukuncin a wani bangare na iya zama shan kaya ga Trump, wanda ya kwashi shekaru yana kokarin kin bayyana wa mahukunta bayanansa na kudi gudun kada jama'a su samu na fadi. Kasar Australia ta janye yarjejeniyar hukunta masu laifi a inda aka kama su da Hong Kong biyu bayan sabon dokar tsaro da China ta kakaba wa kasar da yake sanar da matakin. Firayim ministan kasar Scott Morrison ya faɗi cewa Canberra za ta ƙara tsawon visa wucin gadi ga 'yan Hong Kong 10,000 da a yanzu haka suke karatu da aiki a Australia har na wasu shekaru biyar nan gaba, kuma za ta ba su izinin zama na dindindin. Annobar coronavirus ta cimma wani zango na tarihi ta yadda waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar suka kai miliyan 12.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauwaƙa kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aishatu Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lenders Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum.